إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي متال البركة مسلاتي مغلقا لكينا تكينغرن بوتي أجهر بوتي أولا يمجينا الحمس يومنا 20 وتر رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda yau insha Allah za mu fara tafsirin suratul nur. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم. سورة النور. wannan سورة tana ɗaya daga cikin سور مدنية. سورورin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan yayi hijira zuwa Madina. Wannan da ijma'in malamai babu wanda ya saba akan cewa sura ce madaniya. Ana kiranta da suratul nur saboda an ambaci wannan lafazi na an-nur, ma'ana haske a cikin ta, kuma an maimaita ambatansa, kamar inda Allah ce Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكات، سنة يأتي نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، سنة ومن يجعل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا أنبت هسكي يتم مجواء تكي وأن دقنني أكدوكو وأن سنة نا النور كما دك لتتفي نمصاحف لنا تفسيري لنا حديثي basu ambata mata wani suna ba banda wannan. Wannan shine suna daya da ake kiranta da shi. Idan muka duba za mu ga haske da yake cikin wannan sura, yayin da wannan sura take wato gyara zukata ta hanyar kyakkyawar tarbiya, wanda wannan gyara zukatan da tarbiya mai kyau da kamun kai shi yake sa a samu hasken zuciya. Idan babu kamun kai, babu kyakkyawar tarbiya, to zuciya duhu take. Saboda haka da zanto sunanta ya dace da abin da take dauke da shi, na bawa al'umma tarbiya mai kyau. Hakanan zamu ga ambatanta da wannan suna ya zo a cikin wasu hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Sa'id ibn Jubair hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadisi ne mai tsawo wanda ya magana wadanda wato ma'aurata biyu da suka yi li'ali kamar yadda zai zo mana a cikin tafsirin wannan sura a cikin hadisin Abdullah dan Umar yake cewa fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayat fi surati an-nur walladhina yarmuna azwajahum azwa qarshan ayoyi Abdullahi dan Umar yake cewa fa anzalallahu ha'ula'il ayat sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fi surati an-nur a cikin surati an-nur ya kira ta da wannan suna surati an-nur haka da Imam Muslim ya ruwaito daga Abi Ishaq al-Shaybani Sulaiman ibn Abi Sulaiman al-Kufi yake cewa ya tambayi sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa hal rajama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba jefe wani mazinaci da yayi zina qala abdullah ibn abi aufa yace na'am ya taba to shine sai yace da shi qultu ba'da ma unzila suratu an-nur am qablaha shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jefe mazinata bayan an saukar da suratul nur ko kuma gabaninta ash-shahid anan kiran wannan sura da yayi da suratul nur wanda wannan kuma tabi'i ne yake tambayar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam babbar manufar wannan sura shine ambaton hukunce-hukuncen da suka shafi tarbiya da kamun kai tsarkake zukata da samar da tarbiya ta gari a cikin al'umma wanda wannan shine tubalin farko na ginin kowace irin al'umma samar da kyakkyawar tarbiya a cikin ta wannan sura ta tattauna batutuwa masu muhimmanci da dama kadan daga cikin batutuwan da wannan sura ta tattauna ta yi ishara zuwa ga tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya bi kauya ga hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala da ladubban da Allah subhanahu wataala ya koyar da shi na zamantakewa sannan daga cikin abin da ta yi magana a kansa akwai bayanin haddin wanda aka same shi ya yi zina ko aka same ta ta yi zina haka nan cikin batutuwan da wannan sura ta ambato akwai bayanin hukumar wanda ya yi mawani wato haddin wanda ya yi mawani kazafi ko ya yi wa katangaggun mata kamammu kammalallu kazafi hakanan surar ta yi magana akan hukuncin kazafin wanda wato mijin da zai yi wa matarsa kazafi da cewa ta yi zina da kuma yadda aka shar'anta yadda za su yi li'ani domin kowa ya wanke kansa sannan wannan sura ta tabo batun labarin kage ƙarya da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan da yadda Allah subhanahu wataala cikin ayoyi masu yawa ya wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan kage da munafikai suka yi mata da sharri da suka yi mata sannan cikin batutuwan da wannan sura ta tabo maganar ladubba na neman izinin shiga gida ko kuma in ana wani taro ana tattaunawa wanda yake sanya fita taron yadda zai nemi izinin fita daga wannan taro da kuma magana akan kame gani wato rintse wato rage kalle-kalle wanda yake ba na haram ba da kuma kiyaye mutunci sannan kuma sura ta yi batun hana mata su fito su bayyana kwalliyarsu in ba waɗanda aka keɓance ba daga cikin muharramansu aka ce suna iya bayyana kwalliyarsu a gabansu sannan sura ta yi magana akan umarni da Allah subhanahu wataala ya bayar na cewa a aurar da marasa aure maza da ko mata ko kuma ƴaƴa da bayi a yi musu aure sannan surar ta yi magana akan wasu daga cikin alamomi da suke tabbatar da cikar kudar Ubangiji subhanahu wataala da cikar ikonsa sannan surar ta yi kakkausan wato suka ga munafukai ta kuma bayyana wato tona asirinsu hakanan surar ta tabo batun alkawarin da Allah subhanahu wataala ya yi wa muminai na cewa zai ba su halifacci a bayan ƙasa kuma zai tabbatar musu da addinin su zai kuma ba su tsaro daga duk abin da yake tsorata su sannan surar ta yi magana akan sifofin munafikai wani a dunkule abin da surar ta tabo na batutuwa daga ciki za mu ga cewa duka batutuwa ne da suka shafi tarbiya tarbiya ta zuciya da tarbiya ta halayya wanda samun kyakkyawar tarbiya da tsarkake zukata da samun kyakkyawar tarbiya ta halayya da ɗabi'u da zamantakewa tsakanin al'umma shike kawo gina al'umma kuma kaga al'umma ta samu ci gaba zukata za su yi haske rayuwa za ta yi kyau amma da zarar aka rasa kyakkyawar tarbiya a cikin al'umma abubuwa suka tabarbare suka lalace kowa yake yin abin da ya ga dama kuma babu mai tsawatawa babu mai hanawa to wani al'umma kai mata kabbarar jana'iza domin ta gama mutuwa duk al'ummar da tarbiya bata tsayo a cikin ta ba to wannan al'umma ce bata ciya ya buga alqur'ani yana daga cikin abin da yayi lokacin da annabi ya hijira alqur'ani ya himmatu kwarai da gaske ayoyin da suka rika sauka wajen sabarwa da al'ummar musulmi tarbiya saboda ita ce al'ummar da za ta dauki gabarin isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya baki daya saboda haka suna buƙatar tarbiya mai kyau da wannan ne za su iya cin nasara a cikin dukkan abin da za su tsaya domin sa na isar da sakon Allah subhanahu wataala kuma haka aka yi wannan tarbiyar da suka samu daga ayoyin alqur'ani da suke sauka da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba su da ita ce suka yi garkuwa kuma suka samu cin nasara a cikin dukkan wani abin da suka tunkara babu wani tudu da suka tunkare shi wanda ba su iya haye shi ba da haka ne suka yada wannan haske har ya zo gare mu yau muke ganin sa muke kuma rayuwa a ƙarƙashin sa saboda haka dukkan wata al'umma da take son ta ci gaba to sai sha'anin tarbiya ya zama shine farko cikin abubuwan da za ta yi ba wai kawai a rika tusawa mutane karatu ba a rika tusawa yara karatu amma ba tarbiya idan ya zanto karatu ake bayarwa ba tarbiya to wannan karatu ba zai yi amfani ba kuma ba za a samu al'umma ta gari ba ba za a samu shugabanni na gari ba ba za a samu waɗanda za su yi kishin al'ummar su yi kishin ƙasar su ba sai waraka kowa ya tashi son zuciya cika masa zuciya da son yayi abin da yake so Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da lafazi irin wannan da bai ba wata sura alqur'ani da aka bude ta da shi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun Allah ce suratun anzalnaha wannan sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta muka wajabta hukunce hukuncen da take suke cikin ta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun domin ku wazantu as-sura abinda ake nufi da sura shine wani wato tarin ayoyi ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya saukar wanda suke da farko suke da ƙarshe duk sura zamu ga cewa wasu ayoyi ne kunshin ayoyi ne waɗanda akwai farkon sura akwai kuma ƙarshen ta sura 114 da alqur'ani ya kunsa kalmar sura takan zo da hamza a ce sura takan zo kuma babu hamza a ce sura idan ta zo da as-su'ur wato da hamza yana nufin sauran abu kamar a littattafan fiqhu za ka ga ana su'urul kalbi su'urul hirri wato sauran abin da dabba ta sa baki ta sha sai a kira shi su'ur wato baqiyatu shay'i da haka duk abin da mutum ya sha ya rage sunan shi su'ur a harshen larabci to kaga anan an kirawo sura da wannan suna sura idan ka lura da waccan kalma ta saura wato kowane abu kowane bangare wani bangare na alqur'ani to sauran abin da yake cikin alqur'ani ne wato duk wani bangare da zaka samu na alqur'ani to wani bangare ne wani abu ne daga cikin shi wannan alqur'ani haka nan ana danganta kalmar har ila zuwa ga sur ba tare da hamza ba wanda a lugha tana nufin aljama'a al-jama'a, domin kowace sura ta tattari jama'atu min al-ayat, wani gungin ayoyi, ko kuma daga sur ne wanda yana nufin bango bango, don kowace sura wato ita ce take kewaye ayoyin da suke cikin ta, sai haka ake kiranta sura. Sauran dai bayanai da malamai suka yi wajen danganta wannan kalma ta sura da kuma ma'anarta a lugha. Allah ce suratun anzalnaha wa faradnaha. Faradnaha qira'a guda biyu mashhuriya, akwai faradnaha bitakhfif, faradnaha bitakhfif wanda ita ce qira'atul jumhur, mafi yawancin makaranta alqur'ani cikin qurra'u din nan guda goma sun karanta ta ne bitakhfif. Faradnaha, faradnaha shine alzamna al'amal biha wa awjabna al'amal biha, mun wajabta yin aiki da abin da yake cikin ta. فردناها أي فردنا العمل بما فيها من الواجبات والحقوق. ألا يا فرلت أيكي لأمن تكون سا نا واجبين حقوقي. أقول قراءة ابن كثير لابن عامر لأبي عمر سوكما سنكرت بتشديد الراء. فردناها 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 أي فردنا فرائدها أن كما أن شافي مضاف له. التشديد أنا كوني أنا نونا كرففا كرففا فرلك واتو فرلي مي كرفي من فرلتا من وجبتا وكنجا وكنجا ما سو كرفي ونر تشديد أنا نونا تأكيد تأكيد الإجاب وجبتي وجبتي نمي كرفي كوكما أنا إشارة نزواغا عدد أبوبوا نفر الله داما دا تقنسا شيسا أكاو ونن تشديدي ونكي نونا تكثير wanda yake nuna yawa. Saboda kamar Allah yana cewa mun farlanta farillai masu yawa a cikin ta, ko kuma abubuwan da aka farlanta ya shafi mutane da yawa, ya shafi mutane kashi kashi, saboda haka aka yi shadda ta faradnaha. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mun saukar da hukunce hukunce masu yawa, fardan ba'da fardin, farilla bayan farilla, mun kuma yi bayanin su daki daki, mun yi bayanin abin da yake umarni ne, mun yi bayanin abin da yake hane ne, mun yi bayanin abin da yake haddi ne, duk mun yi bayanin sa a cikin wannan sura. Suratun malaman lugha, wasu daga cikin malaman lugha suna cewa wannan khabar ne li mubtada'in mahdhuf, akwai mubtada din da aka shafe, kamar Allah ya ce hadhihi suratun, wannan sura ce, yayi ishara zuwa ga ita. Wannan ishara din kuma kamar a ce ga ta nan a gaban ku kuna gani, an yi ishara an saukar da ita, nuzilat manzilat al-hadir wal mushahad, kamar ga ta nan kana gani yake ce maka wannan sura ce, ko kuma ya zama na خبر نيلي مبتدأ نيلي خبر محذوف. واتو مما يتلى عليكم سورة أنزلناها, مما يتلى فيما أوحينا إليك يا رسول الله سورة أنزلناها, إذا منا واتو مبتدأ نيلي خبر ودعك شافيشي. ثم دعك الله سبحانه وتعالى يتي وانا سورة تي دمك سوكر دئتا مك يبيان واجب واجبان دسكي تكينتا, وأنزلنا فيها آيات بينات, سنة مك سوكر دا آيوي بينا نو أتكينتا أتكينتا مك سوكر دا آيوي وانا دسكي أسر لي أفيلي قدكا منو وانا إزايا يتنا لي أكن سوزي فينشا من دسكي قنسا نبيانوه كجو منشي. Anan za mu ga an maimaita kalmar anzalna hasau bi, suratul anzalnaha wa faradnaha, sannan aka sake cewa anzalna fiha ayatin bayyinat. Duk da cewa anzalna ta farko da an saukar da sura, to ayoyin ta ba aika ga duk suna cikin abin da aka saukar, tunda ayoyin nata ai sune surar, ayoyin da ta kunsa sune surar. To aka ce suratul anzalnaha, sannan aka ce wa faradnaha, sannan aka ce wa anzalnaha. To maimaitawar anan malamai suka ce li ibrazil inayati bi sha'niha, dan a fito maka da cewa wannan fa sura tana da muhimmanci, shi yasa aka sake maimaita anzalnaha din har sau biyu dan ka fahimci girman sha'aninta. Sannan baya ga haka wasu daga cikin malamai suna cewa abubuwa guda biyu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ishara. Na farko, a farkon surar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗi hukunce hukunce da nau'uka na haddi haddi daban-daban da Ubangiji ya ambata a cikin surar. To wannan shine farkon abin da aka ambata na anzalnaha wa faradnaha. Sannan kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ta ya saukar da bayanin wasu ayoyi waɗanda suke nuna cikar kudurar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, suke tabbatar da cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, wato dalilan da suke tabbatar da tauhidin Allah Subhanahu wa Ta'ala shine ma'anar wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Saboda haka sai aka rufe ayar da la'allakum tadhakkarun, ko kwa wa azantu ana nufin abinda aka saukar a cikin ta na ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna kadaitakar Allah Subhanahu wa Ta'ala, za ta sa ku wa azantu ku bi hukuncin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saboda haka al-ayatul bayyinat anan ishara ce zuwa ga hujjoji da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ambata a cikin wannan sura, wannan suke tabbatar da kadaitakarsa, suke kuma tabbatar da dalilan hukuncensa. Dukkansu ayoyi ne bayyanannu, hujjoji ne na hankali waɗanda suke nuna wa mutum gaskiya, suke nuna wa mutum Allah Subhanahu wa Ta'ala, suke raba shi da jahilci. Saboda haka idan muka lura za mu ga anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha, duk wannan sifofi ne na ita wannan sura guda da aka ambata. Suratun daga cikin sifofinta anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat, duk sifa ce ta wannan ita sura guda ɗaya, ba dan komai dan a nuna maka muhimmancin ta, dan a nuna maka muhimmancin ta. Kuma ai kowace sura ma Allah ne ya saukar da ita, babu wata sura ta Al-Qur'ani da ba Allah ne ya saukar da ita ba, amma kuma babu wata surar da Allah ya bude ta da irin wannan, yace suratul anzalaha sai wannan surar, ba dan komai ba dan ya nuna maka girman muhimmancin abin da ta kunsa na shiryarwa da hukunce-hukunce da nadumba da ta zo da su, abu ne mai muhimmanci hankalinka ya zo a kansu. Sannan mu duba mu ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya amfani da dhamirul al-mu'azzim nafsuhu, dhamirul jam' lil-mu'azzim nafsihi, inda yace suratun anzalna muka saukar, bai ma ce na saukar ba, sai yace muka saukar, ya jingina ta zuwa ga dhamirin da yake nuna girmama kansa dan ya jawo hankalinka ka fahimci girman surar. Sannan baya ga haka ya dangana saukar da surar zuwa gare shi har ila yau, zuwa gare shi tare da cewa kowace sura ma shi ya saukar da ita. Sannan akai amfani da fi'ili madhi, aka ce anzalnaha muka saukar da ita, a yayin da take sauka bata gama sauka ba ai farkon ta ne, amma Allah ya nuna kamar ma an yi an gama, kamar an yi an gama, dan ya nuna maka cewa a sura ce mai muhimmanci, ka tsaya ka lura da ita kuma ka dauke ta da muhimmanci kwarai da gaske. Don nan qara'in ne alamomi ne da suke nuna girman sha'anin ita wannan sura, suratul nur. Allah ce la'allakum tadhakkarun wa la'allakum wa azantu, da irin abin da yake cikin ta na ayoyi, kuma ku yi aiki da irin abin da ta kunsa na hukunce-hukunce, sannan ku sifantu da abin da yake cikin ta na ladubba. Sannan Allah ce azzaniyatu wazzani, ka karanta? Allah ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Azzaniyatu mace mazinaciya, wazzani da namiji mazinaci, idan sun yi zina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ku yi ma kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari. Wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah, kada tausayi ya kama ku game da su a cikin hukuncin addinin Allah. In kuntum tu'minuna billah, in kun kasance kuna imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, kuma wata jama'a, wata kungiya ta mu'minai su halarci lokacin da ake musu haddi, lokacin da ake musu azaba. Allah subhanahu wata'ala ya fara bayani da hukuncin azzaniyatu wazzani, wato hukuncin mazinata waɗanda suka yi zina kuma aka same su dumu-dumu a cikin wannan laifi na zina, aka kama su, to Allah ya fara batun hukuncin su ana Allah ce azzani yatu wazani ubangiji subhanahu wataala yana iya cewa azzani kawai azzani ya dinta shiga galibi ubangiji subhanahu wataala a wasu wurare daban-daban yakan yi umarni ga namiji amma mace ta shiga wa aqimus salata wa atuz zakata da namiji da mace duk sun shiga nan ba ware mace da ambato ba ko da umarninta nata da kanta amma anan sai aka ambaci azzani ya tudu kuma aka sake fadar azzani dan a nuna maka cewa maganar ta fasha fa kowa ya kamata kowa ya sa kunnan sa ya saurara kamar yadda Allah subhanahu wataala wajen sata ce as-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim aka ambaci barawo da barauniya wasu daga cikin malamai suka ce wata kila an ambace su dube kowa aka ambace shi aka ce azzani yatu wazani dan kada a ambace azzani din shi kadai ba fara azzani yatu ba wani yayi tsammanin cewa hukuncin bai shafi azzani yatu din ba a ce ai shi yake zina shi yayi zina da ita ba ita ce ta yi da shi ba tunda shi yayi da ita shi hukuncin ya shafa shi yasa ma aka ce azzani ba a ce azzani yatu ba to dan kada wani ya zo ya kawo wannan ruda din sai aka ambaci duka bi ma baro-baro duk da fadar ɗayan ya isa ya kunshi ita matar fadar namijin ya isa ya kunshi ita matar amma saboda kada a samu wannan rudu ya zo ya ce ai hukuncin namiji kadai ya shafa musamman irin ɗan matan nan masu ƴancin mata ce ai shi ya shafa shi kadai irin ƴan feminist din nan feminism suna iya ana iya samun wasu irin rigima sai alqur'anin ma bai ce idan an yi mace zina da mace ba a hukunta ta namiji kawai aka faɗa azzani kawai aka faɗa ita ai mai rauni ce yaudarar ta yayi rudar ta yayi ya wayo yayi mata waye sai a janye ta to Allah da yake ya san zukatan bayin sa ya san kuma abin da zai zo nan gaba saboda haka sai ya ambace ta ita ma ya fara faɗa sannan ya ambace namijin to me yasa aka fara fadatta sannan aka fadi namiji ce azzaniyatu wazani mace mai zina da namiji mai zina idan suka yi zina to malamai suka ce an fara fadatta ne sannan aka fade shi dan ita ce ummul aba'isin faruwar irin wannan zina din saboda ita ce za ta fito ta caba kulliya cikin maza ta zo tana karereya tana murguɗa magana tana waye har ta rinjaye zuciyar wani shi kuma ya auka mata ko ya neme ta da lalata suka ce to wannan shi yasa aka faɗe ta inda ba ta yi abin da zai ja hankalin sa ba wataƙila ma bai san ma da zamanta ba amma ita ce ta riƙa yin abubuwan da har ta tayar masa da sha'awa shi kuma ya neme ta da zina to shi yasa aka ce a gabatar da ita shi yasa aka gabatar da ita ambato saboda a nuna musu cewa ita mace kamata yi ta zanto tana kame kanta tana suturta kanta ta suturta kanta dan ita aka sani da suturci kai ba ɗa namiji ba kuma wasu daga cikin malamai suka ce har ila yau kuma har in aka duba za a ga zinar mace tafi abin kunya dukansu abin kunya ne da namiji da mace kowa ya yi zina ya yi abin kunya amma ta mace tafi zama abin kunya domin ita ce za ta iya yin ciki ita ce za ta rasa budurcinta ita ce za ta rasa mai aurenta duk wasu matsaloli za a fi bayyana a tare da ita sama da ɗa namiji saboda haka kaga ita ya kamata a fi jan hankali fiye da ɗa namiji wanda dukkaninsu waɗanda za a ja hankalinsu ne akan cewa su guji wannan mummunar ɗabi'a amma a tare da ita abin kunya ya fi bayyana ita ce take da ƴan uwa waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga cewa sun hana sun sa wato sun tsare mata mutunci sun ga cewa ba ta fada cikin abin nan ba har ta fada kaga abu yayi muni kwarai da gaske shi yasa aka ambace ta da farko sannan wasu cikin malamai suka kara da cewa har ila yau a lokacin da ayat take sauka wato cikin al'ummar larabawa ta wancan lokaci zinar matan ta fi yaduwa sama da ta maza saboda haka akwai karuwai baja-baja a cikin al'ummar larabawa har ma gidaje gare su sukan sa tutoci a gaban gidajensu don su nuna wa baki cewa nan gidan karuwai ne amma babu gidan karuwai maza sai na mata, saboda haka cutar lalatar tafi bazuwa a cikin su a wancan lokacin, kuma an fi sanin su da ita. Har ma a lokacin ba ai ba a samun gidan nan maza a shawo, sai dai gidan mace a shawo, sai dai mata. Saboda haka ambatan su anan yana da muhimmanci kwarai, saboda abin yafi bayyana a tattare da su sama da maza. To wani zai ce, to amma ya a wajen maganar sata aka fara faɗan namiji, wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba da kalam min Allah, barawo namiji da barawo da bace ku yanke musu hannayen su. To aka ce ai ta sha'anin sata abu ne na karfin hali da karfin jiki da rashin tsoro da dukiya, wanda aka fi sani da wannan ko shine namiji. Shi yafi rashin tsoro, shi yafi taron aradu da ka, shi yafi kundubala fiye da mace. Saboda haka shi ya kamata a fara faɗa, shi yasa samun sa a cikin maza ya fi yawa akan mata. Shi yasa za ka ga yanki da nafas, sai zuwa yanki da nafas maza ne ko mata, da maza ne abin da za a riƙa ɗauki bindiga adda waye da sauransu kayan makaman faɗa. Gagaru wannan ba sha'anin mace ba ne. Saboda haka sai aka fara da namiji a can, aka ce wasariqu wasariqatu, barawo da barauniya. Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, duk wanda ya zina mace ne ko namiji, idan ya zamanto ɗa ne ba bawa ba, sannan kuma ya kai munzalin balaga ba yaro ƙanƙani ba, sannan suka zanto ba waɗanda ba su taɓa yin aure ba, to hukuncin su fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kowane ɗaya daga cikinsu da shi da ita kowa a yi masa bulala ɗari. Saboda haka sai waɗannan sharuɗɗan sun tabbata, sannan hukuncin bulala ɗari zai tabbata. Na farko ya zanto su zanto ‘ya’ya ne ba bayi ba, idan bayi ne a za a yi musu fanisu ma alal muhsanati min al azab, baiwa ko bawa za a yi masa bulala 50 ne ba 100 ba. Dan fajlidu kulla wahid min wa mi'ata jalda, saboda ka wannan 100 aka ce, saboda ka kaga hukuncin ba na bayi bane, su bayi Allah ya ce rabin abin da za a yi wa namiji za a yi wa bawa ko baiwa. Sannan kuma su zato bikraini ne ghaira muhsanai, ba waɗanda suka taɓa yin aure ba ko suke da aure. Idan waɗanda suka taɓa yin aure ne hukuncinsu daban, ba wannan ba ne, hukuncinsu rajimu ne. Saboda haka sai ya zanto abin nan ne, sannan zama balagaggu ba yara ƙanana ba. To idan waɗannan sharuɗɗan suka cika, to shi ne fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ko ya masa bulala 100. Bulala 100 wanda ya nuna cewa bulala 100 za a yi, 100 za a yi. Ba wai kawai a wasu suna cewa ana iya haɗa bulaloli guda 100, a haɗa bulaloli guda 100 sai a yi bugu ɗaya a ga masa bulala 100. Akwai asar da mai wanda ya kawo al-Alusi a cikin Ruhul Ma'ani cewa Sayyidina Ali ya yi ma wani bulala mai kai biyu, ya yi masa bulala 40, wato zai masa 80. Tabani na jalga ƙarfi zai masa 80, sai ya samu bulala mai kai biyu sai masa 40. To wasu suna cewa ana iya yin haka, ko da za a samu mutane guda 100, kowa a bashi bulala, kowa ya shauɗa masa, duk da cewa wannan ya sha bamban, wannan za ka iya cewa bulala 100 ce. Idan zan mutane ne guda 100, inda zai yiwu su samu irin da kowa ya daka, to a lokai bugu guda kowa ya shaɗa masa, ce to an samu 100 ɗin. A nan ba ana nufin sai an iya gane ta ɗaya, ta biyu, ta uku ba, tunda tare suka buga masa kaga ba gane ga bulala ta farko, ta ɗaya, ta biyu, ta uku ba, amma dai ka san cewa su ta kai 100. To wasu suna cewa idan ya zanto mutumin da aka samu da wannan laifi mai rauni ne kwarai da gaske, wataƙila ma wani wanda yake fama da rashin lafiya ne, amma saboda fitina aka kama shi yana zina, wanda aka ce za a zage a yi masa bulala 100 mutuwa zai. To suka ce sai a yi masa irin wannan har hada ko a yi masa sama yadda dai ba zai mutu ba. فما مئة جلدة فجلوا كل واحد منهما مئة جلدة يعني في الشيء وسيتا سيتا كيدلي سننكما أكتي كل واحد منهما كل واحد منهما لنكرا أزتشيوا لأتي فجر دوهما تقول أتي فجر دوهما مئة جلدة أتي سوبي زاربا بلالة دري ولا أمي همسين ولا أمي همسين تقول أتي فجر دوهما تسأل أتي فجر دو كل واحد منهما مئة جلدة سنكو كوازي تاشر الإنسا تشب تشب باريكي كودا الله سبحانه وتعالى ce fajlidu akai amfani da kalmar jalt ba ce fadribu kullu wahidin minhu ba sai ce fajlidu domin lafzin jalt yana nuna cewa ayi masa bulalar da zai jira dadinta a fatan jikin sa duk da ba a yadda a faffasa masa jiki ba ba ce akai a faffasa masa jiki ba amma ayi masa bulalar da radadin sa zai ji ta a fatan jikin sa shi yasa aka amfani da kalmar aljalt kuma kada dukan ya wuce fata kada ya kai ga fasa jiki ko ta buna ban sa balle ta bukashin sa a dukan da ba zai wuce radadin sa ya wuce saman jikin fata sa ba shi yasa aka amfani da kalmar aljalt ba ya amfani da kalmar ad-darbu ba ba ce fadribuhu Allah subhanahu wata'ala ce fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowa ai masa bulala 100 bulalar da zai ji zafinta da zai ji zafinta shi yasa aka ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ku tausaya maganar kada ku tausaya ya nuna cewa za su jira dadin ciwo jira ku tausayi ba zai zo ba sai idan ka kula cewa wanda kake duka yana jin zafi kalmar fala ta jumla fala ta akhudhukum bihima ra'fatun fi dinillah yana cewa dukan da za a yi musu duka ne wanda yake bulalacewa take bojiya jalni bojiya wanda zai sa a jira dadin sa a ji zafin sa zaka kada ku yi abinda za ku ce za ku yi musu rage ko an ce a 100 ce shi wannan a dubi mutum ne da yake mai kaza bari a rage masa a dawo masa da 80 ko 70 ko 50 to dole su cika 100 chip chip wannan shine abin da ya wajaba anan ubangiji subhanahu wataala ce fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ce fi dinillah dinillah da nufin fi hukmillah aka kira hukuncin Allah da addinin sa dan a nuna maka cewa wannan tausayi ba tausayi ne da ya kamata ka ji shi ba ba tausayi ne wanda za a yaba masa ba tausayi ne na wanda bai dace ba domin duk tausayin da zai sa a fasa yin abin da yake addinin Allah to ba tausayi bane ai shi ubangiji subhanahu wataala wanda ya shar'anta dokar ya fi ku tausayi inda abin ya saba wa tausayi to ubangiji ma ba zai yi shi ba tunda tausayin sa yafi naka arhamur rahimin ne yafi masu tausayi to saboda haka sai aka danganta tausayin da addinin Allah dan ka fahimci cewa a cikin tsayar da hukuncin Allah bai kamata tausayi ya zo ba kuma wannan shi zai sa a samu gyara shi zai sa a samu gyara a cikin al'umma idan ya zato marasa wato masu laifi za su rika yin laifi ana cin tausayin su to kuma rayuwar lalacewa za ta yi al'umma bacewa za ta yi tunda kowa ya tashi zai yi gaba gadi ba zai ji tsoro ba saboda ya san cewa za a tausaya masa a baka ga suwa da ba da suka kama kuka suka yi ta kuka cewa akai su tafi ga wani wani da kakarsa ta zo ta yi kuka ta ce a sake shi sake shi akai ba matsala mu ba mai zagga wa kakata za ta zo za ta fashe da kuka a je tausayinta a ce ta kale mata danta amma ki ja kunnen sa kai ya kara to wannan zai ba wani shi ma karfin gwiwa shi ba yana da kaka shi ba yana da idan da zai yi koke-koke saboda haka wannan shi yake lalata al'umma yana daga cikin abin da ya lalata mana society ya lalata mana al'ummar rashin zartar da doka da yawa zaka ga an kama mai laifi ai ta bayanin laifin sa kowa yana dora hannu a ka yana mamakin irin wanda mutum yadda zai irin laifi wanda amma kuma shiru ba zaka ji cewa an masa hukunci ba ko ba ka ji cewa yayi firi sau nawa zaka ga ana kama yadda ba a kai su police station, police yan sanda su kama su su je su kai su kotu, amma kafin yan sanda ba su koma abin nan dinsu, su sun riga su koma gidajensu. Tuntuna an yi wa alkali waya cewa ka sake su, ko kuma tun daga ma ofishin yan sanda a yi ta samun matsin lamba cewa suwa da nan dama ne tare ake da su a sake su. To wannan rashin sukunta masu laifi ya ba wa wasu waɗanda basu ma san laifin ba, amma rashin hukunta masu laifin ya ba su ƙarfin gwiwa, ya ba su ƙarfin hali, suka samu courage, su ma suke yin laifi. To shi yasa addinin Allah ba a yarda mutumin da haddi wato hukunci har ya zo gaban mai shari'a ba a ce wannan a ji tausayin sa, a kyale shi, ka a hukunta shi. Na'am, ana iya masa watakila hukunci mai sassauci, amma dai ba a ji tausayin sa ba a yaye masa, a kware masa wannan hukunci gaba daya. Saboda haka suke cewa in dai hukuncin haddi ya zo gaban shugaba, to baya halatta kuma a ce a yi afuwa, ba magana afuwa, watakila kafin ya zo wajen shugaba shi kenan. Amma in har aka kawo shi gaban shugaba, gaban alkali, to kuma maganar afuwa ta tashi, maganar ai afuwa ta tashi, tunda har an same shi da wannan laifi da ya kai haddi. Kuna maganar laifin da ya kai haddi, kamar mutum da ya yi wani kazafi, ko ya sha giya, ko ya yi zina, za a tsayar masa da haddi, ko ya yi sata, za a yi masa haddi. In har an je gaban alkali ko gaban shugaba laifin ya kai gabansa, to ba maganar afuwa. Shi yasa hadisin al-Makhzumiyya, wata mata a Makka da ta shahara ta karɓi kayan mutane aro, sai ta ta yi runtu, da haka take sace wa mutane kayansu, sai su je karɓa, amma kuma sai ce ita ba ita bace, ba ta karɓa ba. To ta dame mutanen Makka lokacin da aka yi fatu Makka annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin fatu Makka, a lokacin ta zo aka gaya masa cewa ga wannan mata ga abin da take yi, ta damu mutane. Banu Makhzum a Makka kabila ce mai ƙarfin gaske, ta ce kabilar su Abu Jahl, kabilar su Al-Walid ibn al-Mughira, kabila ce wacce take da ƙarfin gaske, suna da matsayi a Makka. Saboda ka taba su abu ne mai wahala, saboda ka ta yi amfani watakila da zaman ta ƴar kabilar Banu Makhzum, ta riƙa yin wannan ta'asa, aka rasa kuma ya za a yi da ita. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka gaya mata ga wata mata tana mutane sata, amma cikin dabara. Saboda haka aka kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ce to a je a yanke mata hannu. A lokacin yan uwanta suka taso akan cewa a je a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rakwanta mata, to shine aka ce a je a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce ai ba wanda zai iya tunkarar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana sai Usama, saboda shi ne dan lelan annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana san shi kamar yadda ya so babansa Zaid ibn Haritha. Haka je a same shi a gaya masa, aka je aka same shi cewa to kaga kai ne hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai annabi yake so, yake kaunarka, kaji yar uwanku ce ga abin da tayi, amma tayi nadama, amma kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin a yanke hannunta, ka je ka roke shi ko ya ai mata afuwa. Ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ran annabi ya bace yace atashfa'u fi haddin min hududillah, za kan haddi daga cikin haddodin ubangiji kake neman alfarma. Shi ne annabi ya yi rantsuwa a lokacin ce wallazi nafsi bi yadihi law anna fatimata bint muhammad saraqat laqata'tu yadaha, da rantsi da wanda raina yake hannunsa. Annabi ya ce wallahi da Fatima yar Muhammadu ce za ta yi sata, sai na yake mata. Ya ce to haka abin ya kasance, Banu Isra'ila abin da ya halaka su kenan. Annabi ya ci gaba da musu wa'azi, ya ce idan mutum mara gata ya yi sata a cikinsu sai su yi masa haddi, amma idan mai gata ne ya yi sata to sai ya kyale shi. Ce to abin da ya halaka al'ummar da ta gabata kenan. Ce to wallahi ko Fatima ce yata ta yi sata aka kawo ta gabana, to sai na yanke mata. Saboda haka suna cewa al-had idza wasala ila al-ibab fala yajuzu radduhu ko fala yajuzu al-afwu fi, ba halatta ay afwa akan sa. anan ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da ayi bulala ga wanda aka samu ko aka same su suna zina, aka kuma kama su dumu dumu zulmi da tabariya, aka samu shaidu guda hudu wadanda su kowa daga cikin su ce ya gansu dumu dumu cikin laifi, ba ya gansu amma bai san me suke yi ba, a ya gansu suna laifi dumu dumu, na ɗaya, na biyu, na uku, duk na hudu duk suka ba da wannan shaidar, ko kuma su da kansu suka yi itirafi suka ce eh bin yi gaskiya gaskiya, kowa ya yadda yayi, ko kuma in mace ce ba ta da aure ba kuma baiwa bace da take da mai gida, a'a haka kawai an ganta da ciki, duk waɗannan hanyoyi ne da ake tabbatar da kama mai laifin zina, to haka kama mutum da laifi za ce ayi masa bulala dari. Malamai duka sun ittifaki akan cewa bulala nan za a yi amfani ne da bulala, bulala ta fata, bulala ta fata, ba danko za a samu ba, ba wata wani kebul za a samu ba, ba wata igiya za a dauko ba, a bulala ta fata, irin dai bulala da kasari wacce ke abin wacce wacce mahaya da wakai suke amfani da ita wajen zaburar da ababen hawansu, sannan kuma ta zama mai matsakaicin laushi, ba kirki sosai mai abin da wanda an daki mutum jikinsa zai fashe, ba kuma wacce ke lako-lako ba wanda za a daki mutum ya yi dariya ba ko ya burbushi, a tsaka-tsaki, ita ba mai tauri da yawa ba, ita ba mai laushi da yawa ba, kuma ya zama shi wanda zai dukan zai daga hannunsa ne ba can-can ba ya dage ya bangare ya yi kwancin kwana, inda ba san kwana suke sai kwancin kwana, ya daga hannunsa kaɗan ba ƙasa-ƙasa ba ba kuma can sama ba, sannan ya tsula masa, saboda haka ba a ɗaukan bulala mai baki biyu, kanka ce za a samu maka bulala mai baki biyu, kamar bulala biyu kake masa a lokaci ɗaya, kada a samu kuma wacce take da wani ƙulli, wani ƙulli a jikinta, a sadda akwai wanda watakila zai ce a yi wa bulalar haka saboda mugunta, ce a yi yaran da ya kula yan iska ne, bulalar da ake musu ma ba ta shigarsu, a ɗan ƙulle kanta, a'a kada a ƙulle kanta, kada a yi mata kuma harshen dabo. Wannan shi ne abin da aka sani ana yi zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu, kuma sahabbai suka yi ijma'i a kansa, amma gabanin sayyidina Umar akan yi amfani da wani lokaci da hannu, wani lokaci da takalma, wani lokaci da abin da dabino, icen dabino da sauransu, wanda icen dabino danye. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Uqbah ibn al-Harith radiyallahu anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da Nu'ayman, ko kuma ibnu Nu'ayman, an yi sabani wajen sunansa, wa huwa sakran, aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya ya yi tatiliya yana tangadi, fa shaqqa alaihi, abin ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara man fi albayti an yadribu, annabi ya ce to waɗanda da suke zazzaune a gida kowa ya dauko abin duka, wani ya dauko takalmi, wani ya dauko irin abin ɗinsa sandarsa, haka dai aka dan kwankwashe shi har ya zanto an masa bulalar haddi. Shi Uqbah ibn al-Harith ya ce wa kuntu fi man darabahu, haka nan Anas ibn Malik kamar da yake cikin sahih al-Bukhari yake cewa jalada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi al-khamr bil jarid wa ni'al, annabi yayi amfani da ita dabino danke, rassan dabino danke da kuma takalmi wajen yaba wanda aka samu ya sha giya, ya masa abin nan guda 40, bulala 40, sai haddin giya bulala 40 a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da Umar aka mai da shi bulala 80. Sannan nan da Allah ce fajridu kulla wahidin minhum mi'ata jalda, ku yi musu bulala 100, anan ya kunshi bulala 100 da kaya a jikinsu ko ba kaya a jikinsu, duk zai kunsa, cire musu kayan jikinsu ko ka a cire musu, wani daga cikin malamai yake cewa a cire musu kayan jikinsu, saboda me yace? Saboda Imam Malik rahimahullahu ya tafi akan cewa mazinaci za a cire masa rigar jikinsa a bar masa abin da kwarjallansa kawa ce a bar masa dogon wandansa domin ya sitirce masa al'aura. Amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad su suna ganin za a yi masa bulala ne da kayan jikinsa, da kayan jikinsa riga ce guda ɗaya ko kuma riga ce da wata a ciki, to riga ce da wata singileti a ciki, suna ganin babu komai a yi masa haka. Abdurrazzaq a cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba sun ruwaito daga Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa an kawo masa wani mutum ya yi abin da za a yi masa haddi, ya yi masa bulala a cikinsa da rigarsa, ya yi masa bulala da rigarsa a jikinsa, bai cire masa riga ba. Haka nan Abdurrazzaq a cikin Musannaf ya ruwaito daga Ibn Sirin yake cewa ya ga Amir Ibn Shirahil al-Sha'bi, Amir Ibn Shirahil al-Sha'bi ya ganshi yana yi wani bulala kuma da rigar mutumin a jikinsa, bai cire masa riga ba. Saboda haka kaga za a iya masa bulala da rigarsa a cikinsa. Amma idan mace ce ita ba za a dama ba wanda ba zai ci a cire mata riga, saboda ita mace ana son ta zama a ciki a sitirce take ko yaushe. Saboda haka in dai ba wani wata rigar kirki ta sa ba, to wannan ko namiji ne ya saka wani rigar fata ya ji za a kawo shi, aka kawo masa daga gidansa ta rigar fata ya saka wacce za ta rika kare masa zafin dukan, ko kuma aka yi mata wani ciku a ciki aka cike ta da wasu abubuwa yadda an addake shi ma kamar ba shi aka daka ba, to wannan ko mace ce ko namiji in akwai wannan za a cire, ba za a yadda a dake su a cikin rigar fata ba, ba kuma za a dake su da wani ciku a cikin rigar su ba, duk wannan za a abin nan sa. Akwai asar na Sha'bi da Abdurrazzaq ya rawaito a cikin Musannaf yana cewa sa'altul Mughira ibn Shu'ba, na tambayi Mughira ibn Shu'ba game da wanda ya yi kazafi za a cire masa riga, ya ce la tunzau anhu illa an yakuna farwan aw mahshuwan, ba za a cire masa rigarsa ba sai dai idan ya zanto rigar fata ce ya saka ko kuma ya yi mata ciko, to wannan shi ne za a cire. Lokaci ya yi insha Allah gobe za mu tashi daga wannan gaba. أبينا بك فنانا ليلي ألا يبام لنا وأنبك إنك اذكري ألا في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.